أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل ويو منازنشي أكن لو كنت نسلى mai zance kan lokutan sallah wani lokaci ne yake banta da kowane sallah wani lokaci ne sallah guda biyu suke tarayya a cikin sa kaman azhar da la'asar da magariba da isha'i akan haka muka ce sallan asuba bai tarayya da kowane sallah bayan haka karshen zancen da muka yi a wancan saduwa mai zance akan salloli wanda suke ba yau da kullun ake yin su ba kaman sallan nan lokacin da aka yi rawan kasa mun ce wannan salla lokacin shi ne shine lokacin da wannan waqi'a ta faru ake wannan salla ko lokacin da waqi'an ta faru idan mutum cikin salloli da wace salloli na ayan Allah subhanahu wa ta'ala in zai ranka wannan salla zai yi ko lokacin da muka rashi wani dan uwa mu'mini to wannan lokacin wayannan sallolin suke wajabta karshen saduwa da muka yi muka alkawari cewa karshen zancin da zamu yi a wannan babi shine babin abin da ya danganci lokutan sallah zamu yi zance akan hukuncen nan na lokacin sallah hukunci na farko shine idan mutum yayi dukkan sallansa kafin lokaci ya shiga bi tabi'atul hal in bai yi shi a da gangan ba ko a da gangan ne yayi salla kafin lokaci to a cikin wannan halaye guda biyu sallansa bai inganta ba yani sallansa ba taccen salla ne hukunci na biyu shine idan mutum yana da yakini ko a mazaje guda biyu adilai suka ce masa lokacin salla ya shiga to akan haka sai tashi yayi sallah a lokacin da yake sallah sai ya fahimci cewa ai lokacin sallah bai kai ba to sallan sa ya bata ko ko a lokacin da yake sallah sai ya fahimci cewa kamar yadda suka bashi labari lokacin sallah ya kai to sallan sa ingantaccen salla ne ko bayan ya kare salla sai fahimci cewa labarin da suka bashi yayi salla ne lokaci bai kai ba a wannan hali kuma sallan sa bai inganta ba sa'an nan ko wannan mutum bayan yayi salla sai ya fahimci cewa sashi daga sallan da yayi bai yi shi a cikin lokaci ba wani sashin daga sallan kuma ya abku ne a cikin lokaci to a wannan hali sallan sa ya inganta ala sabilil misal ana kiran sallar azhar 12 ne to shi bai sani ba sai mazaje guda biyu adilai suka ce masa a 12 ne saura kwata ya tashi yayi alwalla bayan alwalla ya fara salla 12 saura minti 2 masala yayi raka'a daya ya shiga raka'a na biyu ko na uku cikin lokacin salla ya shiga to a wannan hali sallan sa ya inganta Bayan wannan hukunce-hukunce abin da ya danganci lokaci na sallah, mun ga a wani huskokin sallan mutum bai inganta ba, wani huskokin sallansa ya inganta. Abin da yake mustahabbi, mustahabbi kuma da aka karfafa shi, shine mu'mini ya yi kokari ya yi sallah a farkon lokaci. Akan haka akwai ruwayoyi daiwa da aka rawaito su a gun alayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suna nasiha da wasulci cewa mutum mu'mini ya yi kokari ya yi sallah a farkon lokacinsa. Sai dai idan akwai wani uzuri da yake uzuri ne yani mai girma, yani mutum ka jirkirtar da wannan sallah saboda wannan uzurin, yani abu ne da yake yana da kyau ma. Shine misalan ka jinkirtar da sallah, lokacin sallah ya kai an yi kiran sallah, sai ka dan samu jinkiri wurin yin sallah kamar minti 10 ko minti 5 ko minti 15, saboda me? Saboda ka samu sallan jama'a. To wannan ba laifi akai. Zancen da za mu yi a ƙarshe a wannan babi, sa'an nan mu yi zance a kan wani fatuwan da aka tambayi Sayyid al-Qaid Sayyid Ali al-Khamani hafizahullahu wa adamallahu zillahu. Mu yi ba da wannan istiftan mai aka tambaya mai Sayyid ya ba da jawabi. Shine idan lokacin sallah ya kunci, idan mutum za ka yi sallah ka zo da mustahabbai da ake so duka cikin sallah, sashi daga sallanka zai shige mabayan lokaci. To a wannan hali sai mutum ka bar wannan mustahabban ka yi sallah ba da wannan mustahabbai ba. Misalan idan mutum za ka yi sallah ka ce za ka yi kunut, wani sashi daga raka'o'in sallanka za su mai fada ko raka'a dai ma zai shiga a bayan lokaci, a nan sai ka bar kunuti ka yi sallanka ba da kunuti ba. Nan tambaya aka yi ma Sayyid hafizahullah cewa tada iyalai saboda sallan asubahi, ya yi kamata mutum ya tada iyalansa saboda su yi sallan asubahi? Sai da jawabin da ya bayar ya ce idan rashin tada su zai kawo su zamana sun yi rauni a cikin lamarin sallah, ko ya zamana rashin kulawa da sallah, to a wannan lokacin wajibi ne a tada su su yi sallah. Shine tambaya da aka yi na biyu, cewa idan mutum kuna gida sai kuka yi baki sai ga lokacin sallah ya kai, shin za ku sauraji da bakin ne ko za ku je ku yi sallah ne a farkon lokacinsa? Jawabin da Sayyid ya baye ne, saboda abin da ya sa kai wannan tambaya saboda lamarin bako lamari ne da yake addinin musulunci ya yi zance a kai kwarai. Sayyid ya ce ko menene dai mustahabbi ne mutum ka yi sallah a farkon lokaci. Bayan haka mun bayan zance mun zance yanzu akan abin da ya danganci lokutan sallah, babin da zamu shiga shine zamu yi fara zance akan abin da ya danganci tuffan mai sallah. Ina ji yana cike daya daga mas'aloli da yake gabanin sallah wajibi ne mutum ya kula da shi, shine batun tuffan da zai sa yayi sallah. Insha Allah yanzu za mu yi bayanin wannan lamarin. Shine wani mikdari ne na tuffa ya kamata ya sa, sa'annan sharutan wannan tuffan da zai sa za mu yi bayanin su in Allah so ya yarda. Da farko dai tufafi mikdarin da ya kamata mutum ya sa a cikin sallah shine namiji an so ya sa abinda zai rufe daga cibinsa har zuwa gwiwansa. wannan ba shi ne al'auran namiji ba, amma abinda aka so shi ne mai ya rufe daga cibinsa har mai zuwa gwiwansa. Amma ‘yar uwa mace shi ne za ta rufe dukkan jikinta sai dai abinda ya danganci hannu daga nan tafin nan zuwa nan, wannan tafin hannu, sa’an nan da huska mai kidarin da mai da take alwallah kamar yadda muka yi bayani, inna za ta yi alwallah shi ma mai rufe shi ba wajibi ba ne, sa’an nan da kafanta shi ma mai rufe shi ba wajibi ba ne. Amma idan mace tana son ta rufe wannan wurarakin duka a cikin sallah ba laifi, yani waton wata in ta rufe hannunta ta sa safa na hannu ko na kafa ta yi sallah da shi, ba ce mata sallanta bai inganta ba, sallanta ya inganta ba laifi. Bayan haka tufan mai sallah ya kamata ya kebanta da wayansu lamurra. Na farko shi ne tufafin mai sallah ya zama na mai sarkakakke ne, ai kada ya zama na mai akwai najasa a cikin wannan tufa. Sa’an nan kuma tufan mai sallah ya zama halal ne, yani kada ya zama maula dan uwa tufan da za ka sa ka yi sallah kwace ka yi, sawa’an tufan da kanshi ka kwace ko kudin wani ne ka sata ka je ka sai wannan tufan sallah, wannan haramun ne, wannan tufa ba sallah da shi. Sa’an nan sharati na uku shi ne zamana idan sashi a wannan tufa ya zamana daga dabba ne, misalan tufan da za ka sa na fata ne, to wannan dabba idan ya zamana dabba ne da yake aka yanka sa jininsa na gudu kamar yadda muka yi bayani ya wuce, to ya kamata wannan dabba ya zama mai dabba ne na halal. Me muke nufi dabba halal? Wannan mai cinsa halali ne, kuma an yanka wannan dabba a bisa dokokin nan na shari’a ta musulunci aka yanka wannan dabba, ko da me balati ne na sawa ko hulla ne ya zamana na wannan dabba, wajibi ne wannan sharati ya cika a cikin wannan tufan da mutum zai sa. Wato na farko dabban ya zama halali, kuma an yanka shi ne a kan dokokin nan na shari’a ta musulunci. Idan mutum zai sa abu na cikin dabba, masalan riga ne na fata za ka sa ko hulla, ya zamana wannan dabba namansa ba haramun ba ne, a kan haka mutum ba za ka yi sallah da fata wanne yake na dabban da yake baci ba, kamar alade ka yi sallah da fatansa wannan bai halatta ba. Idan masallaci ya kasance namiji, to abin da yake ne tufan da zai sa, tufafin da zai sa kada ya zama na mai akwai zinariya ko harira a ciki, yani kai zama na mai cikin wannan tufafinsa akwai zinariya ko da kadan ne, amma harir ya zama ne tufan da zai sa duka daga mai harira aka yi shi, to wannan bai halatta ba a cikin sallah. Idan kuwa tufan mai sallah, tufafin mai sallah ya zama na an yi sa ne daga dabba wanne yake cinsa haramun ne, to wannan a wannan bagire yanda lamarin yake, ko da abinda aka yi wannan tufafi da shi a cikin wannan dabba ba abu ne mai da yake mai yana da rai ba, kamar gashinsa ne aka yi wannan tufafin da shi, masalan gashin alade aka yi wannan tufafi da shi, mun san gashi bai da rai, ba kaman me nama ba ne, gashi bai da rai. Akan haka koda wannan ne, tunda dai mai wannan dabba ne da yake cinsa haramun ne, to wannan tufafi bai halatta mutum ya yi sallah da shi ba. Idan ya yi sallah da shi kuwa, to sallansa bai inganta ba, sallansa ya bata. Insha Allah, a sabon saduwa za mu ci gaba da bayanin wannan sharuta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.